الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 2 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul Hud kafin darasi ne uba da yafi yan tambayoyi suka iya gabata
Wai shin
haka ne cewa Al-Qur'ani ba a ajiye shi akan ƙasa? Babu dalilin da ya haramta a ajiye Al-Qur'ani akan ƙasa matukar wurin tsarkakekke ne. Amma yana daga girmamawa da darjantawa ya zamanto ka aza shi akan wani abu. Amma in dai wuri ne tsarkakekke to ba laifi bane ba. Me muke nihi akan ƙasa ma'ana kan shimfiɗa? Kai kanka ka san in tufafinka suna da kyawu wankakku ba ka zama akan ƙasa to ya za ka yi ka ɗora Al-Qur'ani tare da cewa kuma tsarkakakka ce an gane ko in ka tabbata ka zauna a wurin babu wani kyama tare da kai kuma ka tabbata wuri ne tsarkakakke to ba laifi kana iya ajiyewa amma inda ka san kai ba ka zauna ba ko mun tsarkin wurin to bai dacewa ka ɗora Al-Qur'ani amma yana daga darjantawa ka dora shi kan wani abu ko ka dora shi kan cinyarka kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub duk wanda ya girmama alamomi na bautar Allah to wannan yana daga takawa wanda ke cikin zukata mutumin da kaga yana girmama duk abin da Allah ya girmama to wannan akwai alamar takawa ta samu zama a cikin zuciyarsa na'am
wala mutiyana ne kuma dan kuwansi wanda yake mukarrabansa wanda ya Allah ya mai cikawa bayanan da yazo ya san wadanda su kai mai sallah na san cika biri a bisbal
shi kasancewar bayani ya gabata sallah wanda aka riga aka masa sallah ba a sake masa sallar gawa sai da dalili dalili na farko an gane ko wanda aka masa sallah ba a sake masa sallah sai da dalili kamar misali mutumin da ya cancanta a ce ya masa sallah kuma alhali an binne mamacin bayana mutum ne wanda yake salihin bawa ko shugaba ne wanda yake mai daraja to anan yana iya zuwa kan kabarinsa ya kabbara yayi masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata wadda take hidimar masallaci take tsaftace shi Allah ya mata rasuwa a cikin dare. Sahabbai suka tattala ta suka kai suka binne ba tare da sun sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. iya uzurinsu a nan kar su tsananta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fito da shi a cikin duhun dare. Bayan wasu ƴan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta, sai yake tambaya ina wanci, sai aka ba shi labarin cewa Allah ya mata rasuwa tun yau da kwanuka kaza. Manzon Allah ya ce, me ya hana ku sanar da ni game da mutuwarta? Suka ce, ya Rasulullahi, cikin dare ta rasu, muka tattala ta muka kai muka binne, muna kyamar mu fito da kai a wannan lokaci. Manzon Allah ya ce, dulluni ala qabriha, ku nuna mun kabarinta. Sahabbai suka wuce suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarinta. Manzon Allah ya wuce gaba, sahabbai suka yi sahu a baya, manzon Allah ya kabbara ya yi mata sallah. Da ya gama, manzon Allah yake cewa, inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan wa inna Allaha yunawwiruha bi salati alaihim, ko kuma wa inna Allaha munawwiruha bi salati alaihim. Manzon Allah yace, lalle waɗannan kaburra da kuke gani cike suke da duhu, Ubangiji ta'ala na haskaka kabarin mu'minai a sanadiyar wato sallata da nake musu. Dan haka sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gagawa ta musulmi, wannan rahama ce ta musamman. To dan haka anan wasu malamai suka ce, maimaita sallah ga duk wanda aka masa sallah wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka suka ce wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai an ma mamaci sallah an kai shi an binne shi, to ba maganar wani ya zo kan kabarin sa yi masa. Dan haka wasu tawili masu kama hadisin suka ce, abin da yake nihi salati anan du'a'i, ai addu'a ta ba sallah ba kamar yadda aka sani sallar gawa. To illa kasancewar wannan juya hadisin ne daga zahirinsa zuwa wani lafazi na daban, tare da cewa a nassin hadisin manzon Allah wucewa yayi gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa, kuma da'awar cewa ya keɓanta daga manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta tabbata dole sai da dalili, alhali ko babu dalilin da ya nuna cewa wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abinda manzon Allah ya wannan an shar'anta ma al'ummarsa gaba daya, sai mun samu dalilin da ya keɓance shi da wannan aiki. To dan haka kasancewar maganar cewa wanda bid'a ya masa sallah ba maganar a saki, eh in ka cancanta daman kai masa sallah sannan za ka yi, dan bid'a sallar shi sallah ce ingantacciya, sai dai bid'a da ta fitar da mutum daga cikin kafirci, kamar irin bid'a ta ɗan shi'a da sauransu. Don haka mun wuce da babi a cikin darasinmu na Bukhari, baban da ke bayani game da yin sallah bayan ɗan bid'a da fasiki. Al-Imam al-Bukhari ya shigo da fadar, wato shine Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yake cewa, salli khalfahu wa alayhi bid'atu, sai sallah bayan shi, hukubar bid'a shi na kan shi, ba abin da ya shafe ka, inda ya iya sallah zai zo da ita kamar yanda ya dace. An gane ko? Ka'ida malamai suka ce, duk mutumin da sallar shi ta inganta a karan kanshi, to sallar wanda ya bi shi ta inganta. Na'am. Kamar kaga? Wai in fasikancin limami ya tabbata yana halatta a bishi sallah, kwarai da gaske ya halatta a bishi sallah, matukar babu wani limami wanda ya kintsatsiye a kusa da kai. An gane, dole ka je ka bishi a jami'i, ba maganar ka keɓanta kai sallar ka. Kamar yanda su Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yadda, Ibn Umar yana sallah bayan Hajjaj Ibn Yusuf. Hajjaj Ibn Yusuf yana daga cikin fasikai, domin ya kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Zubair, kuma shi ya kashe Sa'id ibn Jubair. Ya yi ta'addanci sosai a cikin jama'atin mu'mini, amma tare da haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Ibn Umar suna bin shi sallah. Yakan iya yiwuwa fasiki ne kuma masallacin shi ne, an riga an nada shi shine limamin ratibi, in ba kwa iya fitar da shi ku kawo wanda ya dace dole za ku bi shi, in kwa akwai wani wanda yake kintsatsi to shi ya dace ku je ku bi. Na'am. To wannan karin bayani zai zo kafin lokacin insha Allah. Na'am. Wai misali mutum ne haji ta zama wajibi a kansa, yana da halin zuwa bai samu ba dama ya je har Allah ya masa rasuwa, ana iya zuwa a je a yi masa? Wannan darasi ne wanda ya gabata a cikin darasinmu na sunan Tirmidhi. Lalle da wanda yake karfinsa ya kare dattijo ko marar lafiya, an gane ko, wanda baya iya zuwa da shi ya yi haji tare da wannan rashin lafiya da ke tare da shi, ko wanda Allah ya masa rasuwa akan iya zuwa a je a yi masa haji. Kamar yanda wata mata ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya rasulullahi, mahaifina wato girma ya cin masa, ko an dora shi raƙumi baya iya tabbata a kansa kuma baya iya tafiya a kansa. Ta ce, ya rasulullahi, zan iya zuwa in je in masa haji? Manzon Allah ya ce, kwarai, je kiki ma mahaifinki haji. An gane ku? Haka kasancewar kuma wani sahabi ya zo ya ce, ya rasulullahi, wato mahaifina wato tsufa ya cin masa baya iya yin haji, shin ya rasulullahi ina iya zuwa in masa? Manzon Allah ya ce, hujja ana abika wa atamir. Manzon Allah ya ce, je ka kama mahaifinka haji kuma yi masa umra. Wanda kuma akwai riwaya da ta nuna matacce mamaci akan iya zuwa a yi masa a cikin darasin. To don haka kasancewar da wanda karfinsa ya kare dattijo da marar lafiya da wanda yake matacce akan iya zuwa a je a yi masa haji, illa kasancewar ba kowa ba yakan iya ma wani haji ne wanda ya taɓa yi, kamar yadda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani sahabi na cewa, labbaika an shuhuruma, ya Allah na amsa maka, na koma amsa maka a madadin ɗan uwana shuhuruma, ihlali da ake yi in an zo miƙati lokacin da ake ɗaukan hari. Manzon Allah sai yake tambayar shi, man shuhuruma, wane ne ku shuhuruma? Qala akhun li aw qaribun li, yace ɗan uwana ne. An gane ku? Yace ɗan uwana ne ya rasulullah. Sai manzon Allah yace masa, hajjajta an nafsik, shin ka taɓa ma kanka haji? Qala la, yace a'a. Manzon Allah sai yace da shi, hujja an nafsik thumma hujja an shuhuruma. Manzon Allah ya ce, farko dai ima kanka haji, bayan ka ma kanka haji sannan kuma ima ɗan uwanka shuhuruma. To kaga kasancewar wannan dalili ne wanda ya nuna wani yakan iya ma wani haji. Ƙarin fa'ida a nan, mamaci in ya yi wasiyar cewa a ɗau wani kaso daga cikin dukiyar shi a yi masa haji, to wannan wasiya ana zartar da ita daga cikin sulusun dukiya. Da zaran ya mutu an fitar da kuɗaɗe na ɗawainiyar binnewa, abinda ya shafi sayen likkafa ne da itace da kuɗin gina da sauransu, in har biya aiki. Sannan bayan an gabatar da wannan, sannan a biya masa iya bashin da yake kansa, ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi. Bayan an biya masa bashi, abu na uku shi ne zartar da wasiya. Wannan wasiya sulusun dukiya in zai iya ɗauka, to a cikin sulusun dukiyar za a ɗauka a je a yi masa haji in ya yi wasiya. Amma in bai yi wasiya ba, ba maganar a je a ɗauka a yi masa, domin dukiya dukiya ce ta magada. Amma idan suka yi ittifaki a kan cewa su je su ma mahaifinsu haji ko mahaifiyarsu haji, to wannan ya halatta. Wani dalili ba akan haka na in an zo wai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Lokacin da ake karanta suratul baqara wai ana maimaitawa su uku, ba mu san wani dalili ba wanda ya tabbatar da cewa ana maimaitawa su uku. Kuma wannan labari ne ba ma addu'a bace ba, balantana ka ce addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na maimaitawa su uku, inda kamar irin su rabbana atina ce kamar maimaita su uku a matsayin addu'a domin Allah ya baka abinda wannan aya ta kunsa. Ba da yafi kan iya maimaitawa su uku. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun tsaya karshen wato aya ta 24 a cikin wannan sura ta 11 suratu Hud. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami', hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Wanda bayani ya gabata akan ayar, misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke buga mana dangane da jama'un nan guda biyu, muminai wato da kafirai, ko kuma mu ce misali ne Allah yake sanya mana game da mutane biyu wanda sun yi ittifaki ta bangare guda, ta bangare guda sun sha bamban a zahiri ɗaya suke, amma a buye suna da bambanci. Ta bangaren halitta mumini da kafiri ɗaya suke, an gane ko, amma ta bangaren zuciya sun sha bamban, domin shi kafiri babu abin da yake cikin zuciyarsa illa dattin da Allah ya fi ki game da dukkan wani datti, shine datti wanda yake na kafirci. Shi ko mumini ba abin da yake cikin zuciyar shi illa abinda Allah ya fi so, babu abinda Allah ya fi so sama da shi, shine imani. Kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, menene wani aiki ne daga cikin dukkan ayyuka yafi kowanne a wajen Ubangiji subhanahu wataala? Manzon Allah ya ce imanu billahi wa rasuli, imani da Allah da manzonsa. Wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi Ubangiji ta'ala yake sa mana tsakanin mumini, bambancin da yake tsakanin mumini da kafiri. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi was sami'i wal basir. Misalin jama'un nan guda biyu, ko kuma mutanen nan guda biyu, Ubangiji ta'ala yake kal a'ma wal asammi, wato na farkon tamkar wato makaho ne kuma kurma. Wannan abu ɗaya ne aka siffanta shi da sifa biyu, sai ya ce kenan wannan kenan sifa ta kafiri. A'ama mufrad ne, an gane ko, abinda ake nihi kenan shine makaho. Kal a'ama, Ubangiji ta'ala ya ce tamkar makaho, wal asami kuma wanda yake kurma. Sai ya ce wani basiri wasani, ya ce kuma tamkar wanda yake mai gani mai ji. Wannan misalin mubi, shi kafiri makahu ne dangane da hanya ta shiriya, baya ganin ta balantana ya bi. Sannan kurma ne dangane da wato sauraron gaskiya ko fadarta, baya ji ji wanda yake na karba. Shi ko mumini matsayinsa mai gani ne, hanya ta shiriya tutar yana ganinta kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa, kuma yana kokarin binta sau da ƙafa. Sannan kuma mai sauraro ne ga duk abin da ake faɗa masa na gaskiya, ji wanda yake na karɓa. Don haka sai ya ce hal yastawiyani mathala, shin mutanen nan biyu za su iya daidaita ga misali? Yanzu makaho da mai ido sun zama ɗaya? Kuli hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal tastawi al-zulumatu wan-nur. Can cikin suratul Ra'd Ubangiji ta'ala ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basiru, ce da su makaho da mai gani wai za su yi daidai am hal taskaru zulumat wan nur ko kuma duhu da haske za su yi daidai ba yanda za a yi duhu da haske su daidaita haske shike sama da duhu kuma ba yanda za a yi da mai gani da makafu su daidaita mai gani shike sama da makafu an gane ku dan haka sai ya ce hal yastawiyani masala shin wai za su daidaita ga misali dan haka kenan anan sifofin gaba daya sifa huɗu an siffanta mutum biyu ne mumini da kafiri dan haka anan ubangiji subhanahu wata'ala ya zo da alifu tasniya ya ce hal yastawiyani bai ce ba hal yastawuna an gane ku sai ya ce afala tadhakkaru shin yanzu ba kwa tunani ku gane cewa mumini shike sama da kafiri duk wata daraja da duk wani matsayi a duniya da lahira ya kebanta da waɗanda suka yi imani da Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka wannan misali Ubangiji subhanahu wata'ala ya buga shi a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani an gane ko kamar yadda in ka koma can cikin suratu Fatir Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nuru wala dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi muslimin man fil qubur in anta illa nadhir Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma yastawi al-a'ma wal basir makahu da mai gani Allah yace ba sa daidaita wala dhulumat wala nur ubangiji ta'ala yace duhu da haske ba yanda za a yi su gaba daidai wala dhillu wala haru inwa mai sanyi wato da zafin rana ubangiji ta'ala yace ba sa daidai wama yastawi al-ahya wala al-amwat rayayyu da matattu ubangiji ta'ala yace ba yanda za a yi su daidaita me ake nihi da rayayyu mu'mini me ake nihi da matattu sune kafiri dan haka a takeici wannan aya tana nuna mana ba wanda yake da daraja a nan duniya sannan kuma yake da cikakkiyar daraja a gobe kiyama sama da wanda yayi imani da Allah da manzonsa kaskantacce mara daraja ko ma bayan al'umma shine wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan kaskanci da wulakanci zai fara haduwa da shi tun daga duniya har izuwa makomashi lahira yau zamu tashi kenan aya ta 25 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala wa laqad arsalna nuuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin aleem فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Ubangiji ta'ala ke cewa wa laqad arsalna nuuhan ila qaumihi tabbas wato mu ne muka turo da annabi Nuhu alaihi salam zuwa jama'arsa bayani ya gabata tun a cikin suratul a'raf annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni gaba daya kamar yanda hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana game da haka idan tsayuwa tayi tsayuwa a ranar kiyama jibi ya hada jama'a wani ya zo masa idan sa wani ya kawo masa guyuwa wani ya kawo masa madaurin wando ma'ana tsatsu wani ku jibi ya masa dazzari domin a wannan yini rana an kusanto da ita daidai da kawunan jama'a tazarar da ke tsakaninta da kawunan jama'a shine gulgudan mil imma mil wanda yake rata na tafiya an gane ku ko kuma mil ya zamanto masayin kwalli a lokacin nan jama'a junansu da juna za su shawarci juna cewa mu je wajen babanmu Adam alaihi salam ya nema mana ceto wajen ubangijinmu a rabe hukunci kowa ya san ina ne makomarsa idan an je wajen annabi Adam alaihi salam an jinjina masa akan matsayin da Allah ya kai shi annabi Adam ya nuna ta kansa yake ba zai iya ba wannan abu da aka nema ya fi karfinsa a lokacin nan sai ya ce ku wuce wajen Nuhu alaihi salam idan aka je wajen annabi Nuhu alaihi salam daga cikin abin da za a jinjina masa ya kai Nuhu kai ne farkon manzanni daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine mahallu shahid gabar da muke da bukata a cikin hadisi to dan haka wannan hadisi abin da yake tabbatar mana annabi Nuhu shine farkon manzanni haka idan ka kalli duk inda Allah ya kissanta labarin manzanninsa da gumurzun da suka kwashe da jama'arsa da jama'arsu Ubangiji ta'ala yana budewa da annabi Nuhu kamar yanda ya gabata a cikin suratul a'raf haka a cikin wannan sura haka idan ka je cikin suratul mu'minun haka idan ka gangara ka je cikin wato suratul shu'ara an gane ko da annabi Nuhu Ubangiji subhanahu wata'ala yake farawa haka idan ka zo cikin suratul qamar haka kuma an gane ko in ka zo cikin suratul qamar haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ina da annabi Nuhu yake farawa wanda bayani ya gabata tsakanin annabi Nuhu alaihi salam tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu karni goma ke akwai gaba ɗayan karni goman nan suna kan tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kamar yanda kadaita Allah a cikin ibada fitira ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala allati fataran nasu alaiha wanda ya halicci bayinsa akan haka kowa da Allah ya halice shi akan tauhidi Allah ya halice shi haka manzon Allah ya gaya mana to da aka samu wasu suka juya hannun agogo baya a sanadiyar wahayi na shaytani wanda akwai wasu salihan bayi guda biyar da waddu da suwa da yahus da yauk da nasr sunan wasu salihan bayi ne wanda waɗannan salihan bayi Ubangiji ta'ala ya kaddara rasuwarsu a kusan lokaci guda jama'ar su suka samu damuwa akan mutuwarsu shaytani yayi musu wahayi wahayin shaytani shine wasiwasi ya nuna musu cewa abinda zai gusar musu da wannan damuwa su sassaka gumakansu su kawo su aje a wuraren ibadarsu ma'ana su yi hutunansu su aje wuraren ibadarsu in har suna ganin su kenan wannan damuwa sai ta danyi sauki kuma bugu da ƙari kenan sai su ƙara zagewa a cikin ibada kamar yanda waɗannan bayi suke zagewa a cikin ibada suka amsa ma shaytani akan wahayin da ya musu suka yi hotunansu suka aje a wuraren ibada waɗannan jama'a suka wuce ƴaƴansu da jikokinsu suka biyo baya shaytani sai ya biyo baya sai ya dawo sai ya ce da iyalan waɗannan jama'a ya ce uwayenku da kuke gani ba kowa ba suke bauta ma illa waɗannan gumaka in sun fada cikin tsanani ba sa fakewa ga kowa illa ga waɗannan gumaka don haka ku roƙe su sai suka duƙufa akan bauta ma waɗannan gumaka kai tsaye sai Allah ya turo farkon manzanni shine annabi Nuhu alaihi salam an gane ku shine anan yace Allah wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi ubangiji ta'ala yace tabbas mu muka turo da annabi nuhu alaihi salam ila qaumihi izuwa jama'arsa inni lakum nadhirun mubin an gane ko ubangiji ta'ala yace lalle ni gare ku ya ku bayina wato mai matukar galgadi ne kuma mabayyanin galgadi turo da annabi nuhu nayi da nayi dan ya isar muku da sako na ku kadaita ni a cikin ibada kuma duk wanda ya kangare mu makomar shi ita ce wuta kenan anan inni in ka amma alhamza wasali kasa kamar yanda yake cikin wato kiraa ta wasu daga cikin magabata daga cikin qura'us saba kenan bi anni lakum nadhirun mubin kenan anan sai ka mai da fadar ta ubangiji subhanahu wataala ci tabbas mun turo annabi nuhu zuwa ga jama'arsa bi anni lakum nadhirun mubin domin ni ubangijinku wato mai gargadi ne mubin kuma wanda yake ma abucin gargadi ko kuma anan sai ka mai da inni lakum nadhirun mubin fada ce ta annabi nuhu amma sai ka kaddara shine faqala inni lakum nadhirun mubin an gane ku annabi nuhu sai yace da jama'arsa inni kusan da cewa ni lakum gare ku nadhirun mai galgadi ne mubinun ma'abucin mabayyanin galgadi bayani ya gabata in aka ce galgadi ko kuma in kace al-inzar shine a sanar da wannan a tsoratar da kai tare da sanar da kai wato a sanar da kai abu tare da tsoratarwa an gane ko al-ilamu ma'at-tahwid a sanar da kai abu kuma tare da tsoratar da kai in har baka aikata ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa anzartukum naran talaqwa ina galgadin ku game da wata wuta wadda take hababbaka ita ce wuta ta kiyama wannan ta lahira tare da cewa a wasu sauran makaranta sun karanta anni lakum nadhirun mubin anni lakum nadhirun mubin an gane ku ubangiji ta'ala yace mu muka turo da annabi nuhu zuwa jama'arsa anni lakum nadhirun mubin kenan domin cewa ni wato mai galgadi ne gare ku kenan kamar yadda shi annabi nuhu alaihi salam wato ya faɗa Allah ta'budu illallah kada ku bauta ma kowa face ubangijin da ya halicci kowa da komai nan wasu malamai suka ce Allah ta'budu illallah badala ne na inni lakum nadhirun mubin kenan mun turo annabi nuhu zuwa jama'arsa an gane ku menene muka turo zuwa jama'arsa shine dan kada ku bauta ma kowa face ubangijin da ya halicce ku Allah ta'budu illallah kar ku bauta ma kowa face ubangijin da ya halicce ku wannan na nuna mana annabawan Allah da manzanninsa gaba daya wato sun yi dace akan abu daya shine kadaita Allah a cikin ibada a tauhidi gaba daya manzannin Allah subhanahu wataala ba su da bambanci a wajen hukunce na shari'a nan ne ake samun bambanci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu jama'a ta annabawa abna'ul allat yace ɗayan kishiyoyi ne dinuna wahid wa ummahatuna shatta addinin mu addini ne ɗaya ma'ana shari'a addinin mu ɗaya shine tauhidi kada ita Allah a cikin ibada sai yace wa ummahatuna shatta amma uwayen mu mata kowa da tashi ma'ana a wajen shari'a mun sha bamba dan haka zaka samu shari'ar wannan manzo ta sha bamban da ta wancan manzo zaka samu abu kaza a shari'ar wani manzo halaka ne amma a shari'ar wani manzo kuma haramu ne to dan haka akan tauhidi manzannin Allah gaba daya sun yi ittifaki kuma wannan shine abinda kowane manzo yake bude da'awar sa farkon abinda yake kiran jama'a ku kadaita ubangijinku a cikin ibada ba ku da wani abun bauta bayan sa baicin sa kamar yadda ya gabata a cikin suratul a'raf annabi nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ke cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim da aka yi gaba sai ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ce afala tattaqun sanan sai ce wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum sanan a gangaro wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa awful kayla wal mizan to haka idan ka dauka annabi ibrahim alaihi salam shi ma mai allah ya fada wa ibrahim idh qala li qaumihi ibudullaha wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'qilun in kuntum ta'lamun haka annabi wannan yusuf alaihi salam wa'azin da ya fara a gidan kaso farkon abin da ya bude wa'azin shi kada ta allah kira zuwa kada ta allah a cikin ibada ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun agani ku to dan haka manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba dayan su iya abinda suke bude da awas wato shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada haka kowane manzo ya bude da'awarsa har aka zo cika makin manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda manzon Allah yake kira lokacin da Allah ya turo shi a faɗi la ilaha illallah a kudirce ma'anarta ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu aw kama qala ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abinda kuke bukata a duniya da lahira dan haka kasancewar anan karantarwa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga masu kira zuwa ga addinin Allah abin da yafi komai muhimmanci wanda ake buƙatar a farko su gabatar ma jama'a shine karantar da su tauhidi su san menene haƙƙin Allah kuma su san menene yake shiyance shi saboda tauhidi shine tubali na farko wanda duk wata ibada ke ginuwa a kansa in tauhidi ya samu gun zama duk ibadar da aka gina a kanta za a ci amfanin ta a duniya da lahira amma in dai tauhidi bai samu zama ba to duk abin da aka gina wannan sunan shi rusheshe ba za a ga amfanin sa ba a nan duniya balantana makoma lahira dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu buniyal islamu ala khams shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa sawmi ramadan gimshiki na farko shine kadaita allah a cikin ibada da tabbatar da manzanci na manzansa annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi don haka yace alla ta'budu illa allah kar ku bauta ma kowa face allah wannan kuma na ƙara tabbatar mana ibada gaba ɗayan ta haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala bai ya tarayya da kowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace wa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada kada su sanya masa abokin tarayya dan haka Allah ya ja hankalin mu ayoyi sun wuce a lissafa a cikin alqur'ani yana nuna mana ibada haƙƙinsa ce bai ya tarayya da kowa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana wa idha akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bilwalidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidayni ihsana gaba ɗayan waɗannan ayoyi Allah na nuna mana ibada haƙƙi ne ke fantacce wanda yake nashi bayyana tarayya da kowa sai yace inni akhafu alaykum azaba yawmin ali lalle ni ina jiye muku tsoron azabar yini wato yini wanda yake ma'abucin radadi ai shine yini na alkiyama domin babu yini wanda yake mai tsanani sama da yinin alkiyama ubangiji ta'ala ya ambaci yinin alkiyama yini ne wanda yake mai tsanani an gane ko amma ga wa yake zamantowa mai tsanani ga duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala wa kana yawman alal kafirina asira yaqulu alkafiruna hadha yawmun athir amma fa ga mu'mine yini ne mai sauki kamar yanda Allah ya ce alal kafirina ghayru yasir mafhumul mukhalafa kenan alal mu'minina yasir ga mu'mine yinin alkiyama yini ne mai sauki kamar yanda manzon Allah ya nuna mana mu'mini zai ga yinin alkiyama tankar daga bayan la'asar zuwa fadawar rana amma duk wanda ya kafirce ma Allah zai ga tsayon wannan yini tsawon shekara 50 dan haka anan Allah ya siffanta shi cewa yini ne wanda yake alim ma'ana mai radadi kenan mai tsanani fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawli wato manyan gari daga cikin gane ko fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi manyan gari daga cikin jama'arsa waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu sai suka ci ma naraka kai Nuhu ba ma ganin ka illa basharan mislana faci kawai mutum ne wanda yake tamkar mu yana ci yana sha kamar yanda muke ci muke sha sannan yana tafiya kasuwa tamkar yanda muke tafiya kasuwa yanda baya iya janyo ma kansa amfani kamar yanda mu ba ma iya janyo ma kanmu amfani yanda baya iya ije ma kansa duk wata cuta ko ya yaye ma kansa kamar yanda mu ba ma iya yaye ma kanmu an gane ko wannan suwane ne suke fadar irin wannan mummunar magana ga manzannin Allah sune manyan gari dan kasancewar lalaci yafi muni idan ya kasance ga manyan gari galibi ku manyan gari zaka same su malalanta ne an gane amma fa ba kowanne akan iya samu wato waɗanda suke na ƙorafi kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ke nuna mana wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fa damarnaha tadmira ubangiji ta'ala yake cewa idan mun yi nihin halaka wata alqarya amarna mutrafiha mani imtan garin ubangiji ta'ala yace sai mu shugabantar da su ya zaman tu su suke da fada a shi ba wani wanda yake da ta cewa su karye inda ba gaba abinda suka ce ayi tamkar wahayi ne kawai dole za a mai kauya ubangiji ta'ala yace fa fasaku fiha sai su yi rashin da'a gare mu a cikin alkarya ubangiji ta'ala yace fa haqqa alaiha alqawlu wato kalima ta azaba sai ta gasgata akan su ubangiji ta'ala yace fa damarna ha ta dinira alkarya Allah yace sai mu halaka ta halakarwa ma'ana ana nihi mutananta to dan haka idan aka ce almala'u sune kenan ashraful qaum manyan gari kenan sarakuna da masu kudi fa qala almala'u alladhina kafaru min qaumi wato manyan gari daga cikin jama'arsa waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu sai suka faɗa ga annabi Nuhu suka ce ma naraka illa basharan mislana ba ma ganin ka face mutum ne kawai tamkar mu anan me suke nihi da mutum tamkar su suna nihi da cewa bashi da wata daraja duriya a kansu an gane ko kamar yanda karin bayani zai zo akan haka wa ma naraka tabaka suka ce ba ma ganin wanda suka bi ka illal ladina hum araziduna sai waɗanda suke kaskantattun mu wato masu karamar sana'a waɗanda suke ya ayyuhan nas a cikin gari talakawa badiyar ra'ayi waɗanda suke masu hankali ra'ayi wanda yake bayyananne masu bayyanannen ra'ayi ma'ana waɗanda kawai daga abu ya bujiro musu ba sa tsayawa su yi tunani su gano alkhairin sa ko sharrin sa kawai kai tsaye sai su ne kauya shine ake nihi bani kenan wanda kawai sai yanda aka yi da shi wai haka suke nihi da su dan haka sai suka ce wa ma nara lakum alaina min fadl an gane akwai waɗanda suka karanta badi'ar ra'ayi kenan a farkon ra'ayi kawai yana cewa ku zo ku kareta ubangiji na a cikin ibada kai tsaye sai suka bi ba tare da sun yi tunani ba in badiya ne sai ya zamanto kenan min bada ya budu buduwan badiyar ra'ayi ai zahirar ra'ayi kenan a mabayyanin ra'ayi kai tsaye kawai ba tare da sun yi tunani ba suka mai kauya wa ma nara lakum alaina min fadl suka ce ba ma ganin wata daraja gare ku kai Nuhu da mabiyanka akan mu daidai da musu kara zarra ba ku da wata daraja akan mu kai banna zunnukum kadhibi bari dai muna zaton ku makaryata ne an gane ko kai da waɗanda suka bi ka to dan haka anan kasancewar haka suka faɗa ma annabi Nuhu alaihi salam suka ce mutun ne tamkar su haka kuma a can cikin suratul wannan mu'minun suka faɗa cewa kawai mutun ne wanda yake tamkar su ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu yana ci kamar yanda kuke ci yana sha kamar yanda kuke sha suka ce wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhal khasirun in har kuka sake kuka bi mutum wanda yake tamkar ku to innakum idhal khasirun lalle ku yayin nan mutane ne wadanda suke tabbi wanda baku san inda aka sa gaba ba haka suka faɗa ma annabi wannan salihu alaihi salam abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhal fi dhalalin musabbah yanzu kawai mutum wanda yake tamkar mu daya daya daga cikin mu zamu aje duk abin da muke mu bi shi suka ce inna idhan lalle mu in har mun bi annabi salihu akan abin da yake kiran mu lafi dalalin muna cikin bata wasu'ur wato da tabin hankali to dan haka anan kasancewar shine waɗanda ba su san inda aka sa gaba sai su ringa kamanta wannan magana ta waɗanda suka kafirci ma Allah da magana ta mu'minai wanda su wannan magana ba su faɗe ta ba illa domin mai da martani akan waɗanda suka ɗauki matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka wuce da shi inda Allah ya aje shi duk da cewa da suka ɗauke shi suka ɗauke shi daga matsayin da Allah ya aje shi kasa nema mishi matsayi suka yi sun ce ba mutum bane to sai ku gaya mana matsayinsa mala'ika ne in mala'ika ne ku faɗa mana in kuma aljini ne ku faɗa don haka malamai suka ce in kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika ne wannan kenan kace masa mala'ika ne an gane ku idan kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika ne to wannan ka aje shi matsayin da Allah bai aje shi ba domin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce matsayin mala'iku gaba daya kuma in kace aljani ne hallo ka kaskanta darajar shi domin dan adam yafi aljani daraja kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna taqdila dan adam yafi aljani daraja dan haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yace manzonsa ya fada cewa shi mutun ne ta bangaren halitta ubangiji ta'ala yace kullu aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru ubangiji ta'ala yace ce da su la aqulu lakum indi khaza'inullahi bazan ce da ku ba taskokin rahama na ubangiji subhanahu wata'ala a waje na suke ma'ana mallaka ta ne in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san ghaibu ba waga a bakin mai ita ta hidadi Allah yace fada musu su ji baka san ghaibu ba kuma taskokin rahama na ubangiji subhanahu wata'ala ba naka ba wala aqulu lakum inni malak yace kuma bazan ce da ku ni mala'ika ne an gane ku to anan Allah ya ce manzansa ya fada ga jama'ar sa shi ba mala'ika bane ba kina sai a nema masa mahalli in kace aljani ne ka kaskanta daraje shi abin da ya rige ka aje shi matsayin da Allah ya aje shi dan adam ne ta fuskar halitta an haife shi irin yanda ake aihuwar sauran jama'a ta hanyar uwa da uba illa Adam alaihi salam wato da matarsa Hawwa sannan da Annabi Isa alaihi salam su ne kawai suka sha bamban da sauran jama'a ta fuskar halitta sannan yana ci yana sha irin yanda muke ci muke sha yana zuwa kasuwa yayi siye yayi sayarwa kamar yanda muke zuwa kasuwa mu yi siye mu yi sayarwa yana rashin lafiya kamar yanda muke yi bal ma rashin lafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi tsanani akan rashin lafiyar mu domin shi lunka masa aiki kamar yanda hadisi ya tabbatar mana yanda ba ma iya janyo ma kanmu amfani ko mu ije ma kanmu wata cuta ko mu yaye ma kanmu haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yanda muke mantuwa haka shi ma yake mantuwa haka ya faɗa a hadisi sahihi innama ana basharun an saka matan saun fa idza nasitu fadhakkiruni manzo Allah yace kusan da cewa ni dai mutun ne yanda kuke mantuwa manzo Allah yace haka nake mantawa in har nayi mantuwa manzo Allah yace ku tunatar da ni in kaji mumini yace maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne yana nihi ta bangaren halitta amma ta bangaren daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa kamar yanda bahaushe yake fada wutsiyar ragumi tayi nisa da kasa halittun Allah gaba daya tun daga Adam alaihi salam har zuwa kiyama duk wani mai daraja a hada daraja a dora akan tafin sikili a dauko daraja dai tak daga cikin daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta rinjayi daraja al'umma gaba daya Allah bai yi kamar shi ba a zamanin da ya wuce a zamanin da ake ciki ba a yi ba nan gaba har zuwa kiyama ba za a yi mai daraja kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai hankali ya san a gidansu ba dai ba suke bane ya fi wani kuma walantana ka ce in ka ce manzon Allah mutun ne kana nihi kamar ka domin babu wata daraja sama da annabta manzon Allah gala biyu Allah ya rataya masa annabi ne kuma manzo ne bal ma a cikin manzannin gaba daya manzon Allah shine shugaba ba ma manzanni ba dukkan ƴaƴan Adam ayinin alkiyama manzon Allah shine shugaba kamar yanda yake cewa ana sayyidu waladi Adam yawmal kiyamati wala fakhar yace ni ne shugaban ƴaƴan Adam a ranar kiyama ranar da Allah yake tara al'ummu na harko da na ƙarshe gaba daya manzon Allah yace ni ne shugaba kuma ba dan alfahari ba yace babu wani annabi ko wani manzo face yana karkashin tutata tun daga Adam har zuwa an gane ko karshen manzali zuwa kai shi to dan haka anan shine yace illa basharan mislana amma su suna nihi kawai ba sa ganin wata daraja ta shi dan haka anan suka ce da annabi nuhu wa ma nara kattaba aka ba mu ga ba wanda suka bi ka illa alladhina hum araziluna face wadanda suke kaskantattun mu lafazin arazil jam'i ne na razil in aka ce razil kaskantacce jam'i sai ka ce arzul ko kuma ka ce arazil kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun kaga arzalun jam'i ne na arzal sai aka sanya masa aka masa jam'i irin jam'i na muzakkar salih sai yace badiyar ra'ayi wadanda suke masu bayyanannen ra'ayi wanda wai kai tsaye kawai ba tare da tunani ba duk abin da aka gabatar musu sai su amsa suna nihi da wannan akan kaskanta su da aibanta su dan haka sai suka ce wa ma nara la kuma alaina min fadl ba ma ganin wata daraja duriya akan mu ma'ana ba ku da wata daraja duriya akan mu balana gunnukum kadhibin bare dai muna zaton ku kawai makariyata ne wal iyazu billahi tun anan sun watsar da annabun da annabi nuhu alaihi salam ya zo musu da shi ne kira zuwa kadai ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada qala ya qaumi annabu ruhu sai yace ya ku jama'ata ara'aytum yace ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in har na kasance a bisa wata hujja daga wajen ubangiji na an gane ku ko kuma bayyina anan ala bayani min rabbi a bisa wani bayani daga wajen ubangiji na shine wahayin da yayi wa atani rahmatan min indi ubangiji na ya bani wato wani jin kai na musamman daga wajensa ita ce annabta fa ummiyat alaikum aka lullube wato wannan rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi mun akan ku kuwa kasa ganewa an gane ko kuma fa amiyat alaikum ma'ana ta boye gare ku kuwa kasa ganin matsayin da Allah ya yi mun anulzimukumuha annabi Nuhu yace yanzu ma iya kirsasa ku mu ce dole sai kun tabbatar da cewa ni manzo ne wa antum laha karihun alhali ku ko kuna kin ku tabbatar da matsayin da Allah ya yi anan abinda ake nihi da rahama ita ce annabta wa atani rahmatan min indihi ubangiji na ya bani wato rahama daga wajensa ita ce annabta kamar yanda can ubangiji ta'ala ke mai da martani ga waɗanda suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dace ba a ce shine manzo a matsayinsa na maraya wanda yake talaka ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ubangiji ta'ala sai ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik suka ce wai me ya hana a saukar da wannan alqurani ga wani mutum wanda yake mai daraja daga cikin alqaryun nan guda biyu ubangiji ta'ala sai ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik ki yanzu su suke kasa rahama ta ubangijinka su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama rahama anan Allah yana nihi annabta haka can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul kahf fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma an gane ku da wannan aya malamai suka tabbatar da cewa khadir alaihi salam wato annabi atainahu rahmatan min indina ubangiji ta'ala yace mun bashi wata rahama daga wajen mu ita ce annabta kuma haka yace ya kauni yace ya ku jama'a ta ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbikum in har na kasance a bisa wato wata hujja daga wajen ubangiji na ko kuma in na kasance akan wani bayani daga wajen ubangiji na shine wahayin da yake yi mu wa atani rahmatan min indihi yabani wato jin kai na musamman daga wajensa fa ummiyat alaiku wato aka lullube wannan rahama ko kasa gano matsayi na ko kuma fa amiyat alaiku ma'ana rahama ta koyi gare ku ko kasa gane matsayi na yace anulzi mukumuha yanzu tirsasa ku zamu yi mutila sa kuma ce dole sai kun tabbatar da matsayi na wa antum laha karibun alhali ku ko kuna ki kuna kyama shiriya ta Allah ce wani bai isa ba ya tirsasa wani yayi imani an gane ko kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba wa ya kauni kenan anan iya abin da yake kan manzannin Allah da mabiyansu shine kawai iya su fada amma maganar su kila sa mutane wannan ba aikin su bane shuwagabanni su suke da sanda ta daukan doka in malamai sun fada to shuwagabanni su za su zartar da wannan su za su kila sama jama'a dole su sai yace wa ya kauni yace ya ku jama'a ta la as'alukum alaihi mala bana roƙon ku wata dukiya akan isar da sakon ubangiji na an gane ku wanda anan na nuna mana karantarwa ta addini ibada ce an gane kira zuwa ga addinin Allah kar ya zamanto malami yayi sharadin cewa dole sai an biya shi sannan zai yi karantar haka manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su an gane ku amma wani yakan iya cewa to ina wancan wancan daman bangaren kamar wata sana'a ce na misali tsarin karantarwa ta hukuma wannan matsayin ta sana'a ce an dauke ka ne an yi yarjejeniya a matsayin labor ka zo ka yi aiki a biya ka amma haka karantarwa ta zuwa ga addinin Allah a wayar da kan jama'a su san inda aka sa gaba wannan ibada ce bayya halatta malami yayi sharadin cewa sai an biya shi shine anan yace domin kasancewar sharadin sai an biya ka to wannan zai sa ka ga gaskiya kuma sannan ka ki fada domin kar ka fadi gaskiya a katse wannan kenan abinda aka saba baka na albashi ko kuma ya zamanto a ringa samun rufa-rufa akan dukkan al'amarin wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku jama'ata bana roƙon ku wato wata dukiya akan sakon ubangiji na wanda nake isar muku in ajriya illa ala Allah sakamakon lada na bi zaman tuwa face ga ubangiji na malamai suka ce anan annabi nuhu ya yanke shakka cewa ladan shi na ga ubangiji saboda wannan ta hanyar wahayi ne duk wanda yake isar da sakon Allah da kyakkyawar niyya to wannan babu kokonto sakamakon shi na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi nuhu yace wa ma ana bi faridil ladina amanu kuma ni ban zamanto ba mai kure waɗanda suka yi imani da ubangiji na suka gaskata ni a matsayin manzansa innahum mulaqu rabbihim lalle su jama'an nan da suka yi imani da ni masu haduwa da ubangijin su ne a gobe kiyama to inna kuris inna je in ce masa me kenan hukuma ta watsa su da nayi wannan za ta biyo baya dan haka yace innahum mulaqu rabbihim lalle su masu haduwa ne da ubangijin su kuma zai sakauta ma duk zai sakauta musu akan duk wanda ya musguna musu walakin ni arakum qauman tajhalun Nuhu yace sanadi ni ina ganin ku jama'a ce wanda kuke jahiltar karshen lamarin ku. An gane ku? Shi ma ya maida musu martani, walakin ni arakum qauman tajhalun, kamar yanda suka ce masa, ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Shi kuma sai yace, walakin ni arakum, yace lalle ni ina ganin ku, qauman tajhaluna, jama'a ne waɗanda suke jahiltar wato karshen lamarinsu, ba su san ba abin da zai je ya zo. Wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in darattuhum, yace ya ku jama'ata, wa zai taimaka mun ya bani kariya, min Allahi, game da azabar Allah, in qarattuhum, in har na watsa waɗannan mabiya nawa. Ku kuna ganin cewa kaskantattu ne, ba kowa ba ne a gari. Afala tazakkaru, Nuhu yace yanzu ba kwa tunawa, ku wa'azatu, ku gargadu. Wanda daman bayani ya gabata, manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, farkon waɗanda suke imani da su su ne waɗanda ba kowa ba a gari, talakawa da miskinai. Haka Abu Sufyan ya tabbatar ma sarkin wannan sarkin Faris, wannan sarkin Rom, ya tambaye shi, mabiyansa manyan gari ne ko kuma talakawa ne da miskinai? Abu Sufyan ya ce, ban waɗanda suka bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama talakawa ne da miskinai. Yace dama haka manzannin Allah suke, galibin mabiyansu talakawa ne da miskinai. Sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka shi ma anan Nuhu suka nuna, ai wannan da suka bi ka ba kowa bane. Wala aqulu lakum indi khazainullahi, Nuhu yace bazan ce da ku taskokin rahama na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajina suke, ma'ana nawa ne in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama, ko kuma da zan dauki abin da kuka roƙa in ba ku. Wala a'lamul ghaiba, kuma ban san gaibu ba. In aka ce gaibu shine duk abin da yayi fa ku game da shi da gani, wannan shine ake kira da gaibu. An gane ku? Wanda gaibu kuwa sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake cewa kulla ya alamu na ghaiba, wannan kulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'as. Ubangiji ta'ala yace ce da su duk halittun da suke cikin samai da waɗanda suke cikin ƙasai, ba wanda ya san gaibu face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka can yace, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr al aya. Ubangiji ta'ala a wurin shi ne ke akwai wato makunnan gaibu, wanda Allah ya zana su a ƙarshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tabu. Dan haka gaibu kenan yana daga cikin khasa'isur rububiyya, Ubangiji ta'ala shi yake banta da sanin gaibu. Manzanni suna sanin gaibu amma ta hanya daya daya, shi ne ta hanyar wahayi. Allah ya turo musu sakon abin da zai wakana, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha da fadarsa alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul al-aya. Shine anan annabi Nuhu yake faɗa wala a'lamul ghaiba. Ubangiji ta'ala yace ga ya musu, an gane ko? Annabi Nuhu ke cewa wala a'lamul ghaiba, kuma ni ban san gaibu ba. An gane, kamar yadda can manzo Allah yake cewa wala, Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa, kulla aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba. Dan haka can kuma yake cewa kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani yassu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ashahidi sai yake cewa wala a'lamu, walau kuntu a'lamu al-ghaiba, da a ce dan san gaibu, lastakthartu min al-khairi, yace da na yawaita ma kaina duk wani al-khairi wama massani yassu, da duk wata mugunta bata shahe ni ba. Shine yace wala a'lamu al-ghaiba, ban san gaibu ba. Wala aqulu inni malakun, kuma bazan ce da ku ni mala'ika ne. An gane, yanda kowa faɗa mutum ne, an gane, amma ta fuskar daraja mun sha bamban. Dan haka yace wala aqulu inni malakun, bazan ci da ku ni mala'ika ne. Wala aqulu lil ladina tazdari a ayunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, bazan ce da ku bazan fada ba ga waɗanda idanunku ke gulakantawa kuna ganin cewa ba su da wata daraja, ba su da wata kima. Bazan fada ba in ce lan yu'tiyahumullahu khaira, ubangiji ta'ala ba zai ba su alkhairar sa, ma'ana ba zai musu ba dace zuwa karɓar sakon da nazo da shi. An gane ko? Lafazin tasdari an ciro shi ne daga al-izdira. Al-izdira shine wato wulakanci, al-ihtikar kenan. Wala aqulu lil ladina tasdari a ayunukum, bazan fada ba ga waɗanda idanunku ke wulakantawa. Lan yu'tiyahumullahu khaira, in ce Allah ba zai ba su alkhairi ba, ma'ana ba zai musu dace ba zuwa bina. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, ubangiji ta'ala shine masani game da abin da ke cikin zukatansu. Ku kun ce wai wa ma narakatta ba aka illal ladina hum arazinuna badiyar ra'ayi, wato wai masu mabayyanin ra'ayi wanda kawai ba sa tunani duk abin da aka gabatar musu sai su amsa. To anan shine yace Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah shine masani game da abin da yake cikin rayukansu. Inni idhan lamina zalimina, lalle ni in har na tarwatsa su to ina daga cikin masu zaluntar kai. An gane ko? Ma'ana na zalunci kaina in har wato na watsa su. A takaice abin da muke so mu gane, shi fa talauci ba wani abu bane ba wanda za a dawwama da shi. Duk iya bakin talauci ga duk wanda ya ba Allah subhanahu wa ta'ala bakin shi duniya. An gane ko? Bakin shi da zaran ka mutu to ka rabu da wannan talauci, inda ka yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kuma duk wani jin daɗi wanda yake na duniya, ita ma riga ce wadda ba a dawwama da ita. In har kana ganin mai jin daɗi ne, to ko baka mutu ba, in tsufa ya zo duk wani jin daɗi zai bushe. Sannan mutum yana mutuwa kuma zai haɗu da dukkan wani bala'i da azaba wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya tanada. Don haka a nan kasancewar abinda muke so mu gane, duk waɗanda suke ana ganin ba kowa ba ne ba, mai kira zuwa ga addinin Allah kada ya raina su. Kada ka raina mutum saboda talaucinsa ko kuma wani kaskancinsa. An gane ku? Saboda kasancewar waɗannan su ne galibin mutanen ƙwarai an fi samu su a cikin talakawa, wanda daman waɗanda suka bi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala a farkon da'awa su ne wato waɗanda suke talakawa, wanda bayani ya riga ya gabata. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gama jifa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya soke hadayarsa, manzon Allah yana aski anan Mina, manzon Allah sai ya ga wasu jama'a wanda talakawa ne mutanen Madina da suka zo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kansu, ya nuna musu matsayinsa cewa manzo ne wanda Allah ya turo shi cika makin manzanni. Kuna da buƙatar in gabatar muku abinda nazo da shi? Suka ce junansu ya kalli juna. Suka ce to kar ku saki Yahudu su gaye ku yin imani da shi. Wallahi wannan shine manzon da Yahudawa suke mana barazana, wanda damun ba sa ga maciji tsakaninsu da Yahudawa in share wuri zauna a Madina. Kullun yaki ne tsakaninsu da hayaniya. Yahudu sai su ringa musu barazanar cewa ai cika makin manzanni zai zo, idan ya zo za mu goya masa baya, za mu fatattake ku sai mun gama da ku. To a lokacin nan suka ce eh, suna bukata. Manzon Allah ya bujuro musu da Alkur'ani ya karanta musu, gaba ɗayansu take yankin mutum kusan 12 suka musulunta. Suka yi mahaɗa da shi a nan Aqaba a wannan dare. To don haka waɗanda suke ga su talakawa ne, amma a sanadiyarsu Allah ya ɗaukaka musulunci, da suka koma birnin Madina suka ringa yaɗa addinin musulunci a shekara ta gaba, sai da mutum 81 namiji da mace biyu, su 83 suka zo suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren Aqaba ne. Gaba ɗayansu suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan wacce mubayi'a ta mutum 12 na farko. Wanda wannan 83 da suka koma gida Madina, rana ba ta fada ba sai da musulunci ya shiga kowane gida. To kaga kasancewar shi iya abinda zaka yi fata Allah ya sanya albarka kakka ringa hangen manyan gari da wanda yake mai hannu da shuni kai dai kai fatan wane ne Allah zai masa dace ya karba to dan haka waɗannan a dalilin su aka kafa daula ta musulunci a birnin Madina to dan haka anan malamai suka ce shi mai kira zuwa ga addinin Allah kada ya rena mutum saboda kasancewar talaka ne ko kuma miskini ne kai kokari ka gabatar masa abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai kamar yadda anan annabi Nuhu alaihi salam kaskantattu ne waɗanda ake ganin su ba kowa ba su suka yi imani da shi amma kuma aka nemi cewa ya waka su ya ce a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manyan gari mutanen Makka sun nemi cewa waɗannan talakawa ya kure su irin su Bilal irin su Ammar da sauransu irin su Suhaib Ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratul Kahf wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tu'i man aghfalna qalbahu man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furqa don haka kuma a cikin suratul an'am yake cewa wala tadurdi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay'in fatadurruhum fatakuna min adh-dhalimin to dan haka anan annabi Nuhu yace inni idhallu min adh-dhalimin lalle ni in har na kure sai yace ina daga cikin azzalimai ma'ana waɗanda suka zalunci kawunan su nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك